Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25:60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad talon ni ya da kuma tashin arewa ha kuma idan ana so a kama mu akai tsaye ana iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku cewa majalisar dokokin jihar Kano ta kafa kwamitin binciken tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Alasan Rurum kana ku jidda malamai a jihar Borno suka koka akan yadda biyan su albashi a jihar ya zama alƙaƙai sai kuma mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da Mamur Kwari yayin da babban dan marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamaso dan masanin Kano kana ku jiyar da wasu iyayen bayan Allah da aka sace akan hanyar dambuwa da ke jihar Borno saboda koka sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran yau talata 4 ga watan Yuli Amerikawa ke bikin ranar da Amurka ta samu yanci tun shekara ta 1941 ranar ta 4 ga watan Yuli ta kasance ranar hutu a nan Amurka sai dai an fara bukukuwan yancin kai ne tun karni na 18 da kuma juyin juya halin Amurka ranar 2 ga watan Yuli shekara ta 1776 majalisar ƙasa ta kada kuri'ar amincewa da keɓe ranar samun yancin kai Bayan kwana biyu, wakilai daga gundumomin Amurka 13 suka amince da kudurin yancin kai da Thomas Jefferson ya rubuta. Waɗansu masana tarihi suna gani kamata yayi ranar ta bikin yancin kan Amurkan ta kasance ranar 2 ga wata a maimakon 4 ga wata domin ranar ce aka kada kuri'a a tarihi. Yanzu a Amurka, dubban al'ummomi suna shirye-shiryen wasannin wuta domin bikin wannan rana. Ana gudanar da daya daga cikin manyan wasan wutan a gundumar Columbia babban birnin kasar da aka fi sani da Washington DC. Labaru da muka samu da dumdumin su na nuni da cewa Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani makami mai linzami a yau talata. Rundunar sojan Koriya ta Arewa ce ta bada wannan labari. A can kasar Siriya kuma rundunar sojan kasar ta ayyana tsagaita wuta. A kudancin kasar har zuwa ranar Alhamis domin goyen bayan yunkurin sasantawa a kasar jiya litinin aka bada wannan sanarwa kwana daya kafin a yi shawarwarin samun zaman lafiya a Astana babban birnin kasar Kazakhstan ta wani gefe kuma an kafa taron kolin kungiyar hadin kan kasashen Afirka karo na 29 Addis Ababa babban birnin kasar Habasha a jiya litinin Inda shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya bada tallafin dala miliyan 1 ga kungiyar domin ta iya dogaro ga kai. Kimanin kashi 60 cikin 100 na kasafin kudin kungiyar yana fitowa ne daga tallafin kasashen ketare da suka hada da kungiyar hadin kan Turai da babban bankin duniya da kuma waɗansu kasashe da ba sa cikin wannan kungiya. Mugabe ya dade yana bayyana buƙatar ganin kungiyar ta dogaro ga kai. Ya faɗa wani Jawabi da ya yi a tashar talabijin ta kasar Zimbabwe cewa Afirka tana buƙatar ta ɗauki nauyin ayyukanta. Bai kamata ƙungiya kamar ta AU ta riƙa dogara akan tallafi ba. Wannan ba abu ne da zai ɗore ba. Ƙungiyar tana da kasafin kuɗin dala miliyan 782 a shekarar nan ta 2017. A watan Yuli shekara ta 2016 shugabannin na ƙungiyar AU suka amince su sa tarar 2 cikin 100 kan waɗansu kayayyaki da ake shigowa da su a nahiyar domin samun kuɗin gudanar da ayyukan kungiyar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran India da Isra'ila za su kulle yarjejeniya a fannin fasahar ayyukan noma da samar da ruwa yayin ziyarar da Prime Minister ƙasar India Narendra Modi ta tarihi zai kai a Tel Aviv da birnin Kudus da zai kai cikin wannan mako bisa ga cewar wani babban jami'in Isra'ila jiya litinin Modi, wanda zai fara ziyara a Tel Aviv yau Talata, shine shugaban gwamnatin kasar India na farko da zai ziyarci India ko wato Isra'ila, ko da yake kasashen biyu suna da hulɗar diplomasiya na tsawon shekaru 25. New Delhi, wadda take goyon bayan gwagwarmayar Falastinawa, ta ƙara danƙon zumuncin ta da Isra'ila, amma ta gujewa kai ziyara ƙasar ta Yahudawa da za ta ɗauki hankalin duniya sai wannan lokaci. Modi ba zai je Ramala ya gana da shugaban yankin Falastinawa yayin wannan ziyara ta sa ta kwanaki uku ba. Duk da haka, masu sharhi kan lamura sun ce dangantakar India da yankin Falastinawa tana nan daram, kuma a bayyane take lokacin da shugaban yankin Falastinawa Mahmud Abbas ya kai ziyara India a watan Mayu. Daga ƙarshe, babban jami'in diplomasiyan ƙasar Qatar ya maida martani jiya Litinin ga jerin bukatun da ƙasar Saudiya da ƙawayenta da suke takun saka a fannin diplomasiya da Qatar suka gabatar bayan sun ƙara wa'adin sa'o'i 48 da suka ɗibarwa ƙasar na aiwatarwa. Sarkin Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah shi ne ya karɓi wato bakuncin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani jiya Litinin, domin ya miƙa wasiƙa da Sheikh Tamim na ƙasar Qatar ɗin ya rubuta. Bisa ga cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Kuwait, ba bayyana abin da wasiƙa ta ƙunsa ba, ko da yake tun farko Al Thani ya ce babu ko tantama za a yi watsi da bukatun da suka gabatar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. Kamar mun fara da kwamitin da majalisar dokokin jihar Kano ta kafa domin binciken tsohon kakakinta Alhaji Kabiru Alhassan Roro. Ga Mahmud Ibrahim kuri da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Daga bisani ne dai majalisar ta kafa kwamitin bincike akan tsohon shugaban majalisar Kabiru Alhassan Roro domin gano gaskiya ko akasin haka akan wancan batu na karɓar naira miliyan 100 daga hannun Aliko Gwate. To amma Honorable Baffa Babba Dan Agundi da ke mara baya ga tsohon shugaban majalisar ya ce hukumar EFCC ya kamata a miƙa wa batun.
Duk gaba ɗayan House aka ce ana zargi da kuma shi speaker in particular. To shi yasa naga dacewar domin mu tabbatar da ba mu da laifi ko kuma muna da gaskiya, na ba da shawarar cewa EFCC ta binciki wannan zargi da aka yi wa 'yan majalisa gaba ɗaya da kuma shugabanta, domin ina ganin wannan rahoto shi zai fi karbuwa. Idan EFCC ta fito ta wanke mu zai fi karbuwa, amma majalisa ta ce tana da hurumin yin haka.
To yanzu gashi an kafa kwamiti ba a yadda da wannan ra'ayi da ka kawo ba, kana da ƙwarin gwiwa akan kwamitin ko kuma a har yanzu dai kana kan bakanka?
To gaskiya ba zan ce bani da ƙwarin gwiwa akan kwamiti ba, amma dai a doka ta shari'a ba yanda za a yi kai zama alƙalin kanka.
Yadda haka dai tsohon shugaba Kabiru Alhassan Roro ya ce zai baiwa kwamitin haɗin kan da ya kamata.
Tunda majalisa ce ta yi kuma an samu kyakkyawan amincewa da rinjaye kuma a matsayina nawa da ya sauka a yau, dukkan abin da majalisa ta yi ina tare da shi domin ina ciki, kuma ban ce abin da aka bai daidai ba, saboda haka kwamiti da majalisa ta kafa na gamsu da shi, illa dai ina kira da wannan kwamiti ya tsaya yi aiki tsakaninsa da Allah domin a tabbatar da gaskiya da ɗin take, kuma a bayyana al'umma jihar Kano da kuma na ƙasa baki.
Kenan za ka bai kwamitin haɗin kai ya aiki sosai?
Zan ba kwamiti haɗin kai 100% domin wannan abin da ya taba mutuntaka ta ne, ya taba daraja ta, ya taba ma darajar jihar Kano gabaki daya. Wannan yasa ne yake shawara, duk da cewa wannan kujera mai alfarma, amma na gaskiya in sauka domin in ba da dama a bincike tsanaki cikakken bincike, don haka na sauke babba kare da take kaina ta wannan kujera, kuma ina addu'a Allah Ubangiji ya sa a ƙarshen wannan kwamiti a kawo bincike na gaskiya wanda zai tabbatar da abin da aka yi, domin a sami inda laifi yake, a gurfanar da mai laifi. Idan ko ba a laifi ba, to shikenan sai a faɗi yadda magana ciki.
Wasu daga cikin 'yan majalisar sun ce sabon shugabancin zai kawo sauyin da ake bukata.
Muna hasashen cewar majalisa za ta zama bai ɗaya, babu bambanci, shi babu nuna wani yafi wani, don haka ne muka sa shi domin ya haɗa kan majalisa, sannan a ba gwamnati gudunmawa da goyon baya wajen gudanar da ayyuka.
Honorable Babangida Alhassan ya kujiba kenan da ke wakiltar mazaɓar dala a zauren majalisar dokokin ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan.
Wayo kaina mutuwari gace ba ta fita, kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce, rigar nan dai mutuwa da zan yi wuda na tube ta in tube ta. Wayoni kallamarin mutuwa na tausan kaina, ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna. Ta dau su man baba mahaifina ban manta. Usman baba da haifin baraku jahalinsa, salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa, wanda shi ko da ma hira da mu ƴaƴansa yake yinta, da mu yake yinta. Amma malam mutuwa da ta tashi yankan ƙauna. Amma mutuwa malam da ta tashi yankan ƙauna, wata shida kan mutuwar baba in gaya maku dangina, sai ya zamto yau da lafiya kuma gobe sai cuta. To tun daga wannan lokaci baba in ya tara mu, sai mun ga yana kuka, to baba in ya ga mun damu, sai ce mana ba komai kuka nai na tuna babata. Da akwai wata rana babata ta taɓa tambayar baba, yawan kukan nan da kake alhaji ban ga dalili.
To har yau a ci gaba da alhinin marigayi dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasule a hirarsu da babban ɗansa Alhaji Mukhtar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambaye shi dangantakar mahaifin nasa da su ƴaƴansa. Shine sai ya ce
yadda yake barkwancin nan da su jama'a, haka yake da iyalansa da ƴaƴansa da jikokinsa da duk kowa, haka yake a ko ina ne.
Ya taka mukamai an yi gwamnati a mataki daban-daban, kuma ya yi shuhura wurin abin da baiwar da Allah ya martazance da zalakar magana. Wai ku a matsayin ƴaƴansa me kuke, ya kuke ji sannan ake cewa dan masalin nan duk taro in bashi sai aga kamar lami?
Haka ne sai Allah ya bashi wannan baiwa da idan yayi magana sai mutane su saurara ta shige su, saboda duk abin da yake faɗa daga zuciyarsa ne tsakaninsa da Allah.
A baya ka ce ina kan ce muku cewa ku rage girman kai ku rungumi kowa, amma idan ya je taro zai zama cewa kowa shi yake saurare. An taro ya baje ai ta cewa dan masani ya ce wai ku ƴaƴansa dinnan kuna jin wani abu haka na kuna daban ne? Misali
wallahi ba mu ji, saboda bai koya mana haka ba, bai yadda ba mu kai ba ma, kuma kullun shi yana sa Ubangiji a sha'aninsa. Domin ko zuwa gurin taron yayi ce zai yi magana, yakan ce Allah ka iya mun da iyawarka, Allah kai mun jagora, ce ba iyawa ta bace, Allah kai mun jagora. Saboda haka mu bai nuna mana haka ba, saboda in ka ga zamantakewarsa, in ka zo gidansa ka ga yadda da irin mutanen da yake zama a koda yaushe, za ka san cewa bai ɗauki kansa komai ba, ya mai da kansa yana murdu ba, yaran gidansa da kowa nasa su yi wasa. Wani lokaci ma abin har mu muke ganin ya yi yawa, saken nasa ya yi yawa, yaransa ya saki musu da yawa.
Wayoni kallamarin mutuwa na tausan kaina, ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna.
To a can jihar Borno ko malaman makarantar firamare ne suka koka cewa a maimo su da albashinsu a ƙarƙashin gwamnatin jihar domin suna cin kwakwa kafin su samu albashi. Ga Harun Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
You can write your name. kungiyar ɗaliban malaman makarantar primary kenan lokacin da suka yi tattaki daga ofishin su zuwa fadar gwamnatin jihar Borno don miƙa wasu bukatu nasu ga gwamnatin musamman ma na abin da ya shafi albashin su da suka ce babban abin takeici ma shine har yanzu a matsayin su na malamai akwai wanda ke karɓar albashi naira 700 duk wata wanda kuma hakan suka ce ya kankanta matuƙa sannan suka kuma bukaci gwamnatin da cewa ta karɓe kulawa da makarantun primary daga hannun kananan hukumomi a cewar ta kananan hukumomi ba ta yarke su ba Comrade Bulama Abisarje shine shugaban kungiyar malamin makarantun primary da kuma yayin jawabi game da irin waɗannan bukatu nasu kamar haka
wallahi lamarin primary education yana ta tabarbarewa babu kula da malami malamai anan yanzu sun gwammace su je su yi aiki wa NGO as volunteer dan ibn malami wanda gwamnati yake biyan sa
yadda ne karancin biyan albashi na malami a jihar Borno
karancin biyan albashi na malami yana ta fluctuating wani malami yana samun kaman 700 da wani abu a wata
kowane
wata
malami
makaranta kwana 30 tukun ya samu wannan albashi so in kaga lamarin babu bai kyau ga harkan malanta da kuma aikin ilimi gaba daya
malamai za ku kai kamar adadi nawa ne a jihar Borno
a primary school kadai muna da malamai kaman 23,000 da yan kai
ka bayani kuma akwai da dama da aka kashe su za su kai nawa ne adadin su
mutanen da aka kashe a yanzu a digirin da muke da shi muna da malamai 537 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin wannan tarzoman da aka yi wasu an same su a cikin makaranta suna koyarwa aka kashe su wasu a gidan su wasu bomu ya tashi da su iya adadin da muka samu amma a verification da aka yi a state a yanzu haka state malamai muna da kusan 400 da wani abu waɗanda har yanzu ba su zo ba ya Allah suna hannun waɗannan mutanen ne sun mutu ne waɗannan ba mu tabbatar ba
da mu akwai sakarannin hukumomi da har yanzu ba ma fara biyan su wannan matakin albashi na 2018 ba ku za ka yi mana ƙarin hisse game da waɗannan kananan hukumomi
waɗannan kananan hukumomi na Hawul Biyu Askirawo da Chibok mun samu matsalan kuɗin da yake shiga musu a local government ba zai yi ya biya wannan sabon albashin ba ma sabon albashin ba albashin da ake biyan su yanzu ma sai gwamnati ta samu wani kudi ta tallafa musu kafin a biya su shi yasa ba a samu daman an biya wannan karancin wannan kudin a wayannan local government ba kamar yadda ka ji gwamna ya faɗa akwai cancancewa wanda yake so a yi baicin wannan kuma mu ma muna ganin lalle ya kamata azo azanna hadu gaba daya a ga yadda za a yi wayannan local government din su samu biyan bukata
sai dai gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya masa alƙawari yana mai cewa
at the next Northern Nigeria Governors Forum meeting coming up later in the month in Kaduna one of the topical issues for discussion has to do with the subject matter under discourse
yace a taron mu da zamu na gwamnonin arewa a cikin wannan wata mai zuwa da za a gudanar a Kaduna wannan batu dai shine zai zama abinda zamu tattauna akai don mu tabbatar cewa mun samar da mafita game da irin wannan matsala na malaman makaranta zamu tabbatar mun dauki matakin da ya dace don mu ga cewa mun biya malaman makarantar mu bukatun su ganin cewa duk wanda ya zama wani abu a kasan nan tushen su daga makaranta ya fara kuma ma makarantar primary ina mai alfahari da cewa ni kaina malami ne kaman ku kuma zamu yi duk iya yadda zamu yi mu ga cewa mun taimaka malamai a cewar gwamnati Kashi Shatiman Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
wannan kidan tita ne wannan batun tita ne tita uban karatu
to wasu da ake zargin cewa ƴan Boko Haram ne sun kai hari a wani gari a cikin jamhuriyar Niger kuma sun yi awon gaba da mata da yara ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
A rahotannin baya-bayan nan da ke hitowa daga gabascin jamhuriyar Nijar musamman a jihar Difa suna nasaba da cewa waɗansu ‘yan ta’adda da ake kyautata zaton cewa ‘yan Boko Haram ne sun afkama wani gari da ake cema Galewa wanda ke kwatankwacin kilomita 100 gabas ga birnin Difa kuma kwatankwacin kilomita 20 da garin Kabalewa inda a makon da ya gabata waɗansu ‘yan kunar baƙin wake biyu mata suka kai hari. Wa wani sansani ɗan gudun hijira rahotannin da muke samu a baya-bayan nan na nuna cewa su ƴan ta'addar sun kashe mutum tara kuma sun yi awon gaba da mata da yara da kuma matasa da dama gwamnan jihar Difa bisa bayanan da ke zo muna yanzu haka sun ce ya isa a garin na Galewa inda ya halarci zana'izar dukkan waɗanda suka kwanta dama yayin da ake ci gaba da yin addu'o'i saboda Allah ubangiji
gijiyajikan marigayen su kuma rundunonin tsaro sun darkake waɗanda suka kawo wannan harin domin ganin za su iya cin musu su kwato waɗanda aka yi awan gaba da su tare da mayar da martani akan wannan mummunan harin da suka kai kuma zoke yanzu hukumomi a mataki na ƙasar ba su hiddo da wata sanarwa ba game da wannan lamarin na yi yunkurin in tuntubi gwamnan jihar Nadifa cewa da Malam Lawali Muhammad Dandano don mu samu cikakken bayani a hukumance da gare sa sai dai wayar sa na same ta a ruhi a duk lokacin da ni buga wayar sa kuma na aiksa sakon karta kwana wanda har izuwa yanzu ba a mai domin amsa ba akan shi Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
ko bari mu saki koma jahan Borno inda Haruna Daura Biyu ya tattauna da iyayen wasu da aka sace musu iyayen su har su 14 Haruna kuma ya fara tambayan ɗaya daga cikin iyayen waɗannan mutanen ne mai suna John Gundiya yadda aka sace waɗannan mutane 14 kuma a ina
rana 20 ga wata din to muna kai gawan dota na wanda ta rasu a police shine muna kai gawan zuwa gida shine muka hadu da mutanen nan around 31 kilometers daga nan Maiduguri sannan mun je ne kawai mun zo mun fada akan su kamar ambush suka yi ambush ne ma suka yi ba kamar
ce suka fito muku ne sun so daga daji ne ko kuma sun tsare gaban ku ne
a suna kwance ne dama kasin da muna muka ce suna kwance
to ganin cewa akwai ma jami'an tsaro suke raka ku musamman ma jami'an soja kamar su ba su wani yunkurin mai da martani ba wajen kare ku
eh su dai suna gaban mu su muna bin su dama a baya to da suka wuce a lokacin ma da suka je din ba su yi harbi lokacin da sojojin nan suna cin konge din ba sai da suka wuce sannan kuma gawa ya wuce sai aka an few other vehicles sun wuce sai aka so mu harbi akan mu
ka ce ana raka ga kuma ka ce kamar yar kace ko gawan yar kace wanda aka ce jami'an sanda ne tare su ko
eh haka ne
to bayan waɗannan sun wuce kamar me ya faru
da suka wuce kawai sai mun fara ji harbi da suka ce Allahu akbar shikenan sai suka fara harbi ta ko ta ina mu ma muna cikin wata da kyar muka kauce ni karan kaina ne mai magana ma sai da suka dan harbe ni a baya Allah ya sa bai shiga ba ya kauce ya diba bulaman bayana
wannan ke take dan gani bullet alasashi ne
artashi ne sosai ya fasa glasa nan ya zo ya dauke jini abin nan naman jikina sai ya sake ya suke je ya fasa wani glasa na gefe haka
akwai batun da ake cewa akwai ma ƴaƴanku da aka tafi da su da dan dama wanda ba a gansu ba kai kuma akwai ƴaƴanka ciki
akwai ƴaƴana ciki kusan family daya ne magaba daya family namu daya ne akwai ƴaƴana guda uku a ciki wanda daya ƴar ciki na guda biyu uku kuma ƴaƴan yayana ne to duk da ƴaƴane da shike ni ne nake kula da su yayana ba shi da rai
su din jami'an ƴan sanda ne waɗannan ƴaƴan naku ko kuwa ma'aikata ne ko haka
ba dan sanda a ciki ko ma matan dan sanda babu duk masu wayansu ƴan makaranta wayansu kuma matan aure wayansu kuma akwai daya ma NYC a ciki amma babu ɗan sanda a ciki samsam
kuna da kamar labarin matan da aka tafi da su adadin su za su kai nawa
a wajen lissafin da muka yi dai guda 14 wanda aka tafi da su
babu labarin su har
yanzu ba labarin su kuma ba mu ji labarin ba
kamar jami'an tsaro ba su muku wani ƙarin haske ba game da waɗannan ƴan ana ko kuma yi muku alƙawari cewa su kwato muku
a'a ba mu ji labari ba shine ma da musu sai ba mu ji labari ba shine muna kokarin ma don mu sani ina suke da shike a cikin motan ɗan sanda ne aka ɗibo su kuma lokacin da su babu din ma motan ɗan sanda din ma babu
an tafi da motar ɗan sandan da suke ciki
duka eh an tafi da shi an tafi da shi
amma su kuma fararen hula ne ba ɗan sanda
ba ba ɗan sanda bane gaba ɗayan su ba ɗan sanda ko ɗaya ciki
su ga ɗaya daga cikin malamin da kuma shi ma wannan hari na ranar 20 din ya ritsa da shi suna malamin
Daniel Apak Munza
akwai yayanka a ciki ko kuma da kai ne abin ya ritsa
eh da ni ne amma duk sauran din ƴan uwan mu ne gaba daya dukkan mu family daya ne
kana cikin wannan tawaga na wannan motar
muna cikin lokacin da shi wannan bullet da ya same shi din ma sai da ya wuce a bayanat kula kafin ya same shi shine karshe muna mota daya
to tun wancan lokacin kun ji duriyan inda yayanku suke
har yanzu ba mu ji labarin su ba kuma shi commissioner dan sanda yana gani kamar bai san ma cewa an dibi ƴan matan ba.
Eh, commissioner sanda ya tabbatar cewa akwai wasu da aka tafi da su amma babu matan ƴan sanda a ciki. Kamar bayan wannan din ya muku wani bayani game da batun kwashe ƴan ku da aka yi.
Shi har yanzu labari ma mu ji labari a wajen commissioner dan sanda ma ba mu ji ba.
Bai shaida muku komai ba.
Bai shaida mana komai ba, yana nuna ma kamar bai san abinda an tafi da ƴan matan ba.
Kuna da yasin adadin matan da aka kwashe a yanzu haka?
Eh, ƴan matan mu dai wanda muka sani su 14 ne a cikin wannan lore din. Ba mu san ko akwai wani su mata daban da wani su mutane ba, amma namu family namu su 14 ne.
An ce kuma suna raka gawar ɗaya daga cikin ƴar uwarku wanda ta rasu ko? Kamar su banda wanda mata akwai maza da aka ɗiba ko kuma mata ne kaɗai?
A'a, mu ba mu san ko akwai maza ba, amma na san dai namiji ɗaya gaban motan ya fita ya gudu ya tafi. Shi ɗaya wanda yake escorting gawan a cikin motan police an harbe shi, somebody tije. Shi driver kuma ya samu ciwo a hannun shi anan, shi ma ya gudu. To mu dai mun san yawancin ƴan mata ne suka cikin suna bayan lore din.
To Allah ya kyauta ya kuma ƙara karewa. Yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro ku kai ku muna.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Suna na Sani Balak dake guru Hausare a jihar Yobe. Ina kai kuka na daga gwamnatin jihar Yobe ya kamata ka mana General Hospital a karamar hukumar guru.
Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio America. Suna na Abdulshir Jona Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare da Najeriya. A wadadin dukkan al'ummar jihar Sokoto mai tsarin tafiyan mu ga ƴan uwa da iyalai da al'ummar jihar Kano a gida a kan zaɗan masanin Kano Sir Mai Tama. Da fatan Allah shi ɗansa, Allah ya kafarta masa, Allah sa ya huta.
Salamu alaikum, sunana Muhammad Maina daga karamar hukuma ta Shannan Adamawa State a Najeriya. Shawara na shine game da shugaban ƙasa nake so na yi magana. Akwai gwamnati ba sa tausayawa talakawan su da ballantana na ma'aikata. Har suka za a ba da wasu abubuwa domin su biya ma'aikata hakokin su samu. Su wallahi ba su suka ta kyautata wa iyalansu. Amma su sai su hana kimimi, su hana kuɗi saboda tauyewar rashin imani a zuciyarsu. Da rikin tausayawa ina da rikin shugaban kasa irin wayannan gwamnonin a zaɓe su a daina ba su wannan kuɗin gara rasa gaba ɗaya kawai.
Assalamu alaikum DOA Hausa, sunana Liman Muhammad Mala Bajoga. Ina kira ga manajan wutar lantarki na garin Bajoga da ya ƙara tsaini wajen bin diddigin wutar lantarkin mu wadda tushenta yake daga fataskun jihar Yobe. Kuma ina kiransa da ya haɗa kai da shugaban ƙaramar hukumar Funa Kaya Bajoga don bin diddigin wutan. Talakawa suna shan wahala ganin yadda aka shafe tsawon lokaci babu wuta.
Assalamu alaikum DOA, mai magana Kamala Baki Jalal Sabu Hayan Garabi amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. DOA na so ku miƙa min korafi na game da shugaban ƙasar Najeriya da suna da talaka. Talaka yana cikin halin ha'ula, talaka shi ya jajirce da sabai.
To madalla da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Yau Talata 4 ga watan Yuli, Amurkawa ke bikin ranar da Amurka ta samu ƴanci tun shekara ta 1941. Ranar ta 4 ga watan Yuli ta kasance ranar hutu a nan Amurka, sai dai an fara bukukuwan ƴancin kan ne tun ƙarni na 18 da kuma juye-juye halin Amurka. Labarai da muka samu da dumi-dumin suna nuni da cewa Koriya ta Arewa ta sake gwajin harba makami mai linzami a yau Talata. Rundunar sojin Koriya ta Arewa ce ta ba da sanar wannan. A can ƙasar Siriya kuma rundunar sojin ƙasar ta ayyana tsagaita buɗe wuta a kudancin ƙasar.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdu da Titiyar gabatarwa, sai Solomon Abubuwa da ya ba da umarni da injiniyanmu Zainab Abdulrahman. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin nan na noma tushen arziki wanda Sarfilu Hashim kuma ke shiryawa kuma ya gabatar.